Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Kasar Jordan ta ce idan har Isra'ila ta dauki wani sabon matakin tilastawa Palestina kucewa daga Gaza, hakan zai tsinda mai yankin cikin kange rikice-rikice. Ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya kara da cewa kushe hanyar hana aikawa da kayayyakin agaji da Isra'ila ta yi zuwa yankin Gaza ya saba wa dokar kasa da kasa. Isra'ila ta ba daukacin al'ummar da ke zaune a arewacin Gaza zuwa safiyar jiya Asabar don su fice daga yankin su koma kudanci, yayin da ake fargabar tana shirin daukan matakin kutsawa cikin Gaza don kawar da mayakan Hamas. Amma ta ce ta bar wasu hanyoyi biyu a buɗe har zuwa karfe 4 yammacin yankin don mutane su fice daga yankin na Gaza. A cewar ministan matakin soji da Isra'ila ke dauka akan Hamas na halaka fararen hula da babu ruwansu, lamarin da ya ce zai haifar da cikas ga tsaron Isra'ila. A gefe guda kuma, al'ummar Yahudawa da ke zaune a wajen Isra'ila sun yi taron addu'o'i a wuraren ibadunsu a ƙarshen makon nan, bayan da mayakan Hamas suka kai hari kan Isra'ila, harin da ya haifar da sabon rikicin da ake ciki. Malaman Yahudawa sun jagoranci addu'o'in neman zaman lafiya da kuma nuna alhinin abin da ya faru, yayin da aka tsawar da matakan tsaro a wuraren ibadar. A birnin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania a nan Amurka, ɗaya daga cikin malaman Yahudawan ya kwatanta harin na Hamas a matsayin wani lamari da ba kawai ya shafi batun siyasar yanki ba ne. Pittsburgh na ɗaya daga cikin biranen da ya fi fama da matsalar nuna kyama ga Yahudawa a tarihin Amurka. A birnin Washington DC, jerin motocin 'yan sanda sun yi danda zuwa kofar wani fitaccen wajen ibadar Yahuda da ake kira Adas Israel, inda limami Aaron Alexander ya jagoranci addu'o'in samun zaman lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi kira da a tabbatar an kare lafiyar fararen hula a yankin Gaza da Isra'ila. Blinken ya yi wannan kira ne yayin da yake ci gaba da ziyara kasashen yankin Gabas Tsakiya da wajensa, zumar ganin an kauce wa yaduwar rikicin Isra'ila da Palestine.
We discussed in detail our efforts to prevent any act state.
Blinken kenan yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani yake cewa, mun tattauna kan yunkurin da muke na ganin wata ƙasa ko wasu ba su ja daga a wannan rikicin ba, sannan muna aiki tare don ganin an sako waɗanda ake garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurkan ya kuma gana da ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan a birnin Riyadh kafin ya yi da zango a haɗaɗɗiyar daular Larabawa, yayin da yake yunkurin ganin an agazawa fararen hular da rikicin ya ritsa da su. Ya kuma kira takwaran aikinsa na China yayin da Palestina ke ta faɗi tashin ficewa daga arewacin Gaza da dakarun Isra'ila ake tsammanin suna shirin kaiwa samami. Waɗannan matakai na diplomasiya da Blinken ke ɗauka ya ƙara nuni da irin damuwar da ƙasashen duniya ke nunawa kan yawan fararen hular da rikicin zai shafa, da kuma yiwuwar daɗewa da za a yi ana gubza faɗa yayin da Isra'ila ta umarci al'ummar Gaza su koma kudanci. A gefe guda kuma, mayakan Hamas suke kira ga jama'a da kada su je ko ina su zauna a gidajensu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister Poland Mark Rutte sun kai ziyara tashar jirage da ke Odessa a tekun Bahar al-Aswad, inda suka sha alwashin ƙara inganta matakan kare sararin samaniyar Ukraine da kuma samar da hanyoyin da za a gudanar da ayyukan jinƙai don a samu damar fitar da hatsi. Zelensky ya ce Kyiv na aiki tukuru wajen ganin ta ƙara assasa matsayinta a yankin Bahar al-Aswad domin ta samu damar ci gaba da fitar da abincin, wanda hakan zai ƙara tabbatar da ƙasar samun kuɗaɗen shigarta. Ukraine ta zayyana yadda Russia ta riƙa kai hare-hare kan ababen more rayuwar jama'a da kuma hanyoyin da aka samar don fitar da hatsin, bayan da ta yi watsi da wata yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan ba da damar safarar abinci daga yankin a watan Yuli.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikilo ne. Kasuwa
da sunana alhamdulillah amma Allah godiya kai ni yanzu kasuwa ba abin da ban sai da ina zuwa mai ado ina siyo mataloli ina kawowa kwai da lemu na budoi kuma ina zuwa mure ina karan dina ina zuwa gada ina ka albasa dogo ina zuwa ina kawo yan awaki haka da ichi ka ba dai abin da ban sai da duk abin da muka gani ko akan hanya daukowa miki
ai na gani ga shirin hotta ki tabarkallah a cike take ga tana to yaya haraka kasuwa
haraka alhamdulillah za a ce an gode wa Allah gaskiya kasuwa ba yadda batta yi yau aji dadi gobe a juya
yanzu na kayayyakin duka ke kike kawo su
ni nake kawo su
yaya nake kina kawo su
to muka so kaya da kasuwa muka to muka yi lodi matsalan mu hanya ce matsalan mu imana cije-cijen hanya
akwai kudade da ake biya a hanya
kwarai ku akwai kudade inda hanya mai aduwa ce akwai kudade da ake biya muna biyan dubu dubu muna biyan dubu biyu amma zo gida muna biyan wallahi dubu biyar biyar to wajen hanyoyin wannan ne dai na kauyuka karta ce dai in kana da alhamdulillah shikenan babu wani ce eh karta da ce ba ce matsalan mu kare
amma su ice ma da kike ka babu wani matsala
ice ba matsala indai kai fafiyan kan kai da yar takardar ka shikenan eh takardar ice akwai ta da ake
ina da takardar
ina da takardar ice kana iya daukan ta sati kana iya daukan ta wata in ka biya baka da matsala
to yaya batun ciniki
ciniki ana samu alhamdulillah duk tunda in kai dauko kaya kamar ladi na mai aduwa kan subdu ka saida kuma yayi ka koma haka nan ne akwai kasuwa ana sai
yanzu wannan bugunan sidahun da na gani da su hada su dankan nake gani ga sunan da su doya duka daga mai aduwa ne kike kawo
daga mai aduwa nake kasu ima kana iya daukowa hayal mota gaba daya da kai har kayanka kuma wata ran muka dauko da mutane haka nan muke tawa muna tawa da komai da komai
to ya tsarin cinikin nake kuma kawai zawa ne ake a sai a baki kudi hannu
eh to wasu suna daukan na sati wasu ko kudi hannu suke dauka eh suka biya suke dauka wasu ko na sati wannan a kai sai za su zo su baka kudin ka su ba wannan ka sai da musu
kenan kina yin cika biya na sati
ina cin ina yin cika biya na sati
mai ne ake cika biya
cika biya muka zo ran ladi war haka tun muna gida mun sha ruwa mutane mata sun zo ko ne dauka yaje ya sai da subdu kuma ya ka kudi subdu ake bala su da daddare
kenan ko wace kasuwa ranan da take kasuwa garin kike zuwa
eh ko wace kasuwa ranan da take kasuwa nake zuwa in gada ce in tai ran litinin dogo in je ran laraba mai aduwa in je ran ladi haka nan ne murya in je ran ladi shi to wata ran in je murya wata ran in je mai aduwa ladi eh ina rarraba in na je mai aduwa nan satin gaba in tai murya haka nake
kamar wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su musamman ma kamar
to bangaren bashi gaskiya akwai matsaloli tsakaninmu da mata ƴan uwanmu inda in ka zo daga kasuwa sai a zo ana maka dariya a amshi kayanka tabarakallah bismillah kamar yanzu za a ka maka shuru sai ka ji babu in ka nema ma matan wata ran ta gaya ma magana ana sa matsaloli gaskiya kai wani abin sai Allah kawai
wannan shine ma yake ka muku kamar ragewa jari ko
kwa kwarai kwa shine ma yake ka mu matsalar jari inda yanzu a ce ina da 200 jika 200 na fara zuwa mai aduwa daga nan kan wata insha Allah sai ka ganta jika koma jika 20 saboda matsalar bashi sai dai kana da jari na kirki wannan ko ku kana da mai taimaka maka ni so a rika taimaka maka haka ne kun kake samu ka tashi
yanzu wannan iccen kan iccen nake kamar nawa kike sai da su da wannan tuluna ga randuna duka nawa kike sai da su
eh to kan icce muna saro shi dala 80 mu zo mu sai da shi jika to shi kuma tuluna muna dauko randuna a dala 60 mu zo mu sai da su jika su jika nake sai da su tulu kwalla 40 muke saro su mu sai da 100 to su dai cije-cijen da kwansu ne sabke da ora shine matsalar tulu da ran
wannan kuma da nake gani kamar kayan yara ne halawoyi ne na yara da biskiti da sauransu
su ma haka nan muke saro su wannan daga mai aduwa muke dauko su sashe ne in ka dauko sashe a dala 100 ka sai da 150
kika ce kina sai da dabbobi go
kaji ina kawo zabbi ina kakaji kuma ina ka ƴan awaki zabuwa dai arme haka mata da namiji ina saro su jika 5 yanzu sai da su jika 10 eh kaza da zakara ko ina saro su jika 3 yanzu sai da su jika 5
suna karbuwa
suna sayuwa alhamdulillah bare gabanin sallah wannan muna samu wallahi ko da dari ka ka baka jin shakun komai sayuwa suke
kuma kin dade kina wannan kasuwancin
wallahi na shekara 5 ina yin wannan kasuwancin gaskiya na shekara 5 tunda na gane kuma gaskiya ban na zama
ana samun alheri
eh ana samu sai dai bashi ne matsalan mu ana samu alheri wallahi ana samu
sai dai bashi
ya
su malama ya haga kike kina ɗaya daga cikin mata ƴan kasuwa na nan shahada magana
kasuwa ta ne girgin nake zuwa kuma yanzu a shekara 3 zuwa 4 ban je ba ina nan baya banda kai girgin wata kasuwa ce ake ce mata kariya da girgin muke zuwa kuma nan kariya kin da karma kasuwa ce kuma sai Allah ya mata albarka yanzu shekara 4 zuwa 5 a nan nake cin kasuwa
kamar
girgirgin
da kike zuwa
sime
kike
siyowa miso ice miso nono miso cikin dungulan shanu kai da kayayyaki da suka biya da sauransu duka daga can muke kawowa
ya kasuwar take
da albarka don ma dai yanzu an yi yawa yanzu kasuwa an yi yawa da aka ci riba kasuwa yanzu mun yawa alsa albarka dai ba kamar bada
yaya ci diki
to ciniki alhamdulillah kai bane babu ciniki kawai sai dalin asiri wallahi babu kasuwa ta komiya babu kasuwa
kamar yanzu daga ina da ina ake zuwa ana sayan kayan naki su iccen su sauran kayan da kike saida
ake kamar daga nan a zagun na asiya wallahi babu daga inda ba a zauwa sabon gari birni garin mala ta walala har wabanda an san da wannan sana'atu a zo a sai din wule a zo a sai nono a zo a sai ice ta kudi duka yin duka yi nake wallahi
kamar shi wannan ice kina kawowa manyan motoci ne kike kawowa ko kwa
manyan motoci ne kike kawowa na ice ba wallahi
can kike sarawa
daga can nake sarawa in doro ma mota
in kike daga can na ma akwai masu tara miki ko bayani
akwai masu tara mini kuma akwai motoci da suke kai kaya difa in suka sauke ne kuma suke doko mu wani mai shekara 10 wani yayi 10 wani mai shekara 7 ko muka bar kayan namu muka je kasuwa Laraba muka ji muka tawo mu muna gida ake kawo mu
to shi iccen kaman ya ne kike saida shi kashi ne kike ko kuma a mota ne kike saida ko ya ne
muna saida kaman mun doko shi a mota muna saida layi in ice iya tsada muna saida jika 60 in ice kamar yanzu rani ne jika 50 muke saida layi guda ko mu yi gishin jika 4
kuma kina ana miki wasu kare
ana wasa min nima kuma ina saida a gida ba kamar 20 zuwa 50 zuwa 100 muna saida
to kamar wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su a cikin irin wannan harka ta kasuwanci
to wallahi ni dai bani da matsala a tare da masu ganin dashi bani da matsala gaskiya
ina da takardu
ina ice bani matsala tare da su
to kamar wajen ciniki nake da matsala kamar ya ne kike ciniki naki kawai mutum ya zo ya baki kuɗi ne sai ko kuma akwai wasu suna ci a ci wannan cika biya ku su bada bashi da sauran suke biki wannan tsarin
wallahi na muna cika biya muna bada wani ya cinye ma ya cinye abada wani ya baka haka ne wani ya zo da kudin shi kuma ya saya
kina ana samun matsaloli na bashi
muna samun matsaloli yi wala na bashi mutum ya zo ya doka ya ce ya samu baka kare ganin shi wani ya bada wani bai bada ba
kamar ya kike ganin mata wanda ba su san yin sana'a za ki ga gashi nan yanzu sai aga kamar mata ba sa iya yin wata sana'a ba kamar yanzu wannan sana'a da kike yi mota kike shiga a kawo miki manyan motoci na ice a kawo miki bududduka na mai da nono da sauransu kamar me za ki iya ce ma sauran mata wanda har yanzu ba su gane sana'a ba
to dai yanzu yaran mata muna shan hankalin shi ko ba haka ba muna ta ku koyi sana'a ita sana'a gaskiya baya ka tsaba ne miji ya baka inda kana sana inda shi namijin wayaye ne kai ya ni mata shi sana'a sana'a karo ku ce ta kudika
yana wannan sana'a an ci ribarta an ci amfanin ta sosai
mu sana'a mun ci ribarta tunda mu da muka fara ta maza mu muka tambaya za mu shiga kasuwa suka ce Allah ki yayi Allah ba da sa'a kuma a shanzu muke ga wani la'abin mun ci awani mun gode kuma yaran matan suke zuwa muna kutunta musu mu ma yayi da muka shawiya amma da muka yi hakuri tun ban mu zarin mu je mu so kudin bai koma ba bin ma wasu halin koma miki ana haka muka ciwo kan kasuwa yanzu abin gaskiya masha Allah an gode amma bana gaskiya babu kasuwa bana duniya da kace ishin kasuwa ta duniya da kace gashi azumi ya zo ga rani ga babu ciniki amma yanzu gaban nan mu damina ce da ta kama laye ce da ta zo insha Allah kowa Allah zai bashi baki da ban shi
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Pastor Danga Dijeji wannan karin da muna ciki nasiha da zan ba mutane ita ce bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai dai yarda mai duka mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masa hukunci domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki kana so kada ka ji tsoron mahukunci to sai ka yi nagarta sai kuwa yaya abe ka domin shi ba wa mai duka ne don kyautata zamanka amma in kai mai mugun aiki ne to ka ji tsoro don ba a banza yake rike da takobi ba ai shi bawa ne na mai duka mai sakawa mugun da fushi saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba amma domin lamirin kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka suna kuma yin wannan aiki a koyaushe ku ba wa kowa hukuncinsa masu haraji harajinsu masu karɓan kuɗin fito kuɗinsu na fito waɗanda suka cancanci ladabi ladabi waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa kada hakkin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan nasiyan da zan bawa mutane kenan a ecclesia na bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai da yardar Allah mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa akan acid peptic disease idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana cikakken bayani akan APD da abubuwan da ke haddasa su, alamun su da ma irin gwaje-gwajen da ake yi don gano irin waɗannan cututtuka. A wannan satin, likita zai ci gaba da yi mana bayani kan mutanen da suka fi kamuwa ko kuma cin karo da irin waɗannan cututtuka na APD, wato acid peptic disease. Likita, gare ka.
To gaskiya dai bincike ya nuna cewa kowa zai iya kamuwa da wannan cututtukan, sai dai bai cika faruwa a shekaru na yara ba, musamman da suke shekara 18 ko 20 yayi ƙasa. Yawanci daga shekara 25 ne ya sama akan same shi, kuma bai ma cika faruwa ga wanda suke shekara 60 ba. Yawanci wannan shekarun 25 zuwa 30, 40, 50, 60 yafi aukuwa. Sai dai wani gudu ba hanzari ba ga yaran da suke zuwa asibiti, ake yawan ba su diclofenac ko kuma ibuprofen ko kuma indomethacin, musamman suka zo da zazzabi ko na makamancin haka, har ake daura su akan magunguna ko da shekarun su 10 ne ko 12 ko 13, ba abun mamaki bane a gaba samu irin wannan cuta na acid peptic disease, saboda already an fara ba wa shi wannan Helicobacter pylori infection din dama tare da shi mucosal lining din jikin mutum, wato tattimbin mutum kenan, ko kuma hanji ya fara din daye, wato na daye wanda yake yin nan, to zai iya jawowa a lot of other conditions kamar irin su bacteria din su shiga gurin har sai su fara replicate, wato sai su fara girma su zo su fara cin gurin tun mutum yana yaro. Sai ga din shekara 18 ko 17 an kawo shi yana da irin wannan ulcer din, sai ka fasa ta ina ya samu. Duk da dai akan iya yin gado, amma kuma ba wani babban bincike da ya nuna haka, kamar yadda ake cewa ma gajiya yana iya dagawa ga wanda suke da shi. To shi ma dai wannan bayani ne on its own, amma kuma bincike ya nuna kan tabbas in yayi yawa mutum baya samun hutu, baya samun damar cin abinci, har abincin ya kasance ya narke a cikin shi, ya zo ya fita ta bayan gida, to shi ma yakan iya daga wannan cuta na acid peptic disease.
To likita, ko zaka iya kwatanta yawan mutanen da ake samu da irin waɗannan cututtuka musamman ma a nan Najeriya?
Gaskiya yawan samun mutane wanda suke da irin wannan cututtuka a Najeriya suna da yawa. Kamar da muka sani, muna da akalla population mutum miliyan 220, so ba abun mamaki bane mutum miliyan 70 zuwa 100 ma suna da shi. Sai dai waɗansu nasu yakan tashi kowane rana, wani sati sati, wani wata wata, wani kuma har ya kai kusan wata 6 ko shekara, ga musamman wanda suke kiyaye abubuwan da ya kamata ce sun kiyaye, suke shan magani, to ba dole tashi ba. Kamar da na faɗa ne, ai kusan rabin duniya suna da irin wannan H pylori a jikinsu, amma ba shi yake nufin suna da cutan ba. Amma ba abun mamaki bane ya kasance cewa mutum bai da cutan, kuma amma yana da wannan acid peptic disease din. To sai zaga kowanne kusan mara lafiya in ya zo maka asibiti, sai ce maka yana da ulcer, not knowing that ba dole ulcer yake da shi ba, za ta yi wa wani cuta ne mai kama da ulcer ɗaya daga cikin wanda na faɗa din, shin esophagitis ne, gastritis ne, duodenitis ne, ko kuma Zoninga Ellison syndrome. So duk wannan ba mu san mu sani ba, amma wani gudu ba hanzari ba, wannan ma yakan iya zuwa da wani alama daban wanda ba su yi kama da ulcer ba, sai ce maka ulcer ne. Alal misali, yanzu muka dauka akwai wanda suke da pancreatitis, akwai wanda suke da hepatitis, akwai wanda suke da enterocolitis, akwai wanda suke da enteritis, akwai wanda masu colitis, akwai wanda suke da peritonitis, akwai wanda su pyelonephritis, irin su cholecystitis, cholelithiasis, nephrolithiasis, duka wa'innan in mutum ya same shi a jikin shi, sai ce maka yana da ulcer. So in likita bai tsananta a bincike da kyau ba da gwaje-gwaje, to sai ya kasance karshe ya ba wa mutum magani da bai kamata a ce ya sha ba shi, ko mutum already tunda har likita ya ba shi magani, to fa sai ya fara samun wannan beliefin kan akan cutan da yake da shi din kenan, wanda kuma ba wai hakan yake nufi ba. To sai sa mutum yana da kyau in ya zo asibiti kada ya ce ga cutan da yake da shi na ulcer, a'a, ya bari sai likita ya tabbatar, ya duba, ya gani da kanshi in ba haka ba, a class ba kuma yake wani yana da kidney stones ne, to sai zo ya ba shi kuma maganin ulcer. So ko kuma abin yayi muni, ba abin da yake shi ma muni shine mutumin da ya zo da angina pectoris, wato wani tsananin ciwon kirji ne, wanda shi ma zai kama da ciwon ciki saboda irin yanayin motsin wannan ciwon kirjin, wanda kuma yawanci yafi nuna alamun akwai matsalan zuciya, wani abu shi myocardial infarction kenan, ko heart attack da aka sani. To likitoci da yawa da wanda ba su tsananta a bincike ba, sai da sun maka mutum maganin ulcer. To shine kuma inda ake iya samun wannan problem din heart din, kaga ya dinga damun mutum continuously, mutum ya ta sha maganin ulcer amma kuma bai warke ba, saboda ba dan komai ba mutumin da ya zo asibiti sai ya ce yana da ulcer, shi kuma likita sai bai bincike da kyau ba, sai ya bashi maganin ulcer, not knowing that angina pectoris ne wanda yake kokarin cause myocardial infarction, ko kuma costal chondritis, ko kuma other condition din da babu dangin iya balle na baba, wanda ko ka ba da maganin ulcer ba zai taɓa yin aiki ba.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba masu sauraron mu kan yadda za su kare kansu daga cin karo da APD da ma sauran cututtuka baki daya?
Daga cikin manyan hanyoyin da zan ba da shawara na kariya su ne ga wanda aka tabbatar da suna da irin wannan asymptomatic disease din da na lissafo a baya, musamman gastric ko kuma duodenal ulcer. To gaskiya babban daga cikin su sune su yi hakuri su kiyaye abubuwa kamar haka. Na farko dai shine ga wanda za su yi azumi ta kama, dole to su tabbata sun yi sahur mai kyau, kuma kar su tsananta su ce dole sai sun yi azumin, saboda already in mutum baya da lafiya, Allah ya riga da ya kawo masa sauki, to kada ya ce zai tsananta wa kanshi. Na biyu kuma shine duk abinci da ya kasance akwai tsami a ciki, ko yaji, ko maiko, ko kuma gas, waɗansu ma sun ce har da wake sai a yi hakuri da cin su gabaki daya. Amma in mutum ya ce zai ci ko da kaɗan ne ma, to ba mun maki bane zai iya fama masa wannan ciwon, kuma zai iya fama mata wannan ciwon har sai an zo asibiti a zo a ta fama. Sai na gaba kuma yawan shan ruwa mai tsafta yana taimakawa matuka, kada ya kasance ana shan ruwa kowane iri, saboda in ya kasance mutum yana da wannan ulcer din ya zo ya haɗu da typhoid, sai abin ya zo ya yawa ga ciwon ciki na ulcer, ga ciwon ciki na typhoid, sai zo ya bata mutum ciki, ga gutawa, ga amai, ga zazzabi, ga tsananin ciwon cikin, kuma a zo a ta bada magunguna masu yawa a ta kashe kuɗi, wanda kuma aka samu lafiya amma kuma ba sai an kai ga haka ba. So jikin manyan abubuwan in dai aka kiyaye wannan, to da Allah subhanahu wataala sauran ma za su zo da su iya. Amma in dai ba a kiyaye ba, aka ce za a ta shan magani ne zalla, to ba akan samu resistance na waɗannan magungunan da ake sha. Daga cikin magungunan kuma kun san akwai irin su proton pump inhibitors, mana da H2 receptor antagonist, mana da acid, muna da irin su prostaglandin analogs, muna da other ones irin su mucosal barrier fortifiers, muna da wanda su aikin su sai eliminate wannan Helicobacter pyloric infection ne, wanda wata rana in ya kasance cewa ta kama, dole maganin da muke bayarwa ba su yi aiki ba, to fa har sai an je ga ana yin fiɗa wa mutum, wato surgery kenan, wanda shine zai iya taimaka gurin cin nasara. Daga cikin iri-iren wannan surgery din akwai irin su vagotomy. Vagotomy shine yayin da aka datsar da jijin da yake kawa wannan acid din da in yayi yawa yake fama ciwon da mutum mai ulcer yake da shi. So kun ga aka datsar to wannan acid din ba zai na zuwa da yawa ba, zai kasance ba zai na zuwa ba kwata-kwata, to hakan kenan zai sa insha Allah ga wanda yake da tsananin ciwon ciki irin wannan ulcer din ya zo ya rage samun, kuma ya bari kusan gabaki daya. Akan yin su pyloroplasty, wanda yake taimaka gurin ƙara fadada wato ainihin sashi na hanjin mutum, dan abinci yana wucewa nan yanda kare yana takura, yana taba ciwon, yana fama ciwon. Akan yin su gastroenterostomy, akan yi irin su wani abu shi subtotal enterectomy, wanda shi ma duk dai aiki ne ake daban-daban kala-kala don ganin ya za a yi a ci nasara wurin shawarwa kan wannan matsala na ulcer din. Daga cikin ayyukan kuma su ne kamar haka, don a samu ne a tsayar da acid din, ko a rage yawan acid din, ko kuma ya kasance an rage ƙarfin acid din, ko kuma a cire shi gabaki ɗaya, ko kuma inda ciwon mutum ya ji ya za a yi a sa abun da zai rufe wannan ciwon ya rage zafin ciwon, so ɗaya daga cikin magungunan kenan. To amma kuma aka lissafa da yawa daga cikinsu ba sai an kai ga haka ba, in dai mutum yake abubuwan da na faɗa, kuma insha Allahu ta'ala sai ga abin ya zo da sauki wa mutum gabaki ɗaya.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa rigakafi ya fi magani, mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.